Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ku jama'a barkanku dai yau. Allah ya kawo mu muna ta magana akan wannan cutar da Allah ya haddare mu da shi, coronavirus. Mun yi magana akan sa, kowa na yin magana akan sa, gwamnati na yin magana akan sa, amma abu ɗaya da na lura shi ne mutane ba sa ɗaukan maganan da ake yi da muhimmanci. Gani ake kaman wannan cutar ba wani abu ba ne, irin kawai cuta ne da Allah ya kawo, cuta ne na masu kuɗi, shi ya sa talaka ba ruwansa da shi. Ana gani kaman cikas ne da an samu irin wannan cutar, aka ce mutane su daina zuwa masallaci, ana ganin kamar shi ne yake hana mutane yin addinin. To ba shi ba ne. Abinda nake so mutane su fahimta shi ne, za ku ji ana cewa quarantine. Quarantine daga lugar larabci aka samu shi, lokacin Ibn Sina, malami ne mai fasaha sosai, scientist ne kuma. Lokacin nan aka samu wannan cutar, irin cutar da muke faɗa da ita shi yanzu nan, coronavirus din nan. Lokacin ya zo ya sama cutar yanayin yadda za a yi maganin sa, ya ce mai 40 means 40 days, irin kwana 40. A yaren Turanci da inda aka samu asalin kwa, ma'anan kwa hudu, aka ce in 1 by 2 try 3 kwa 4, shi ne aka ce quarantine, that is 40 days time. Ake so mutane su zauna a gida, kar su fito, zauna a cikin gidan, saboda in ba su fito ba, yanda za a yi sa'i da wannan cutan, yanda zai zo a ce ya zo har ya zo yana ba mutane wahala, ko a ce ya kashe mutane. In ba mu manta ba, tahirin Fir'auna, Allah ya addabe shi da irin wa'innan cututtukan da za a ga sun zo ba magani, su kashe mutane wanda suka fito ba abinci, wayansu rashin abinci ya kashe su, wahala daban-daban hakan nan suka zo. Abu ɗaya da ni na sani a bisa yanayin tafiya na rayuwa, karatun da na yi, da mutane na haɗu da su, shi ne ɗaya, wato in akwai matsala, aka ce akwai matsala a gari, abu ɗaya da za a yi na farko shi ne kar mutum ya yi son zuciya, kar mutum ya nuna cewa shi ya fi kowa, saboda shi yana da shi ga abin da zai yi, ko kuma mutum ya ce dan ba ni da shi, ni ga abin da zan je yi. Kuskuren da mutane suke yi sosai kenan. Ana ta magana cutar nan ya fito China, ɗan Chinese ne suka cinna wa mutanen duniya, su suke so su kashe mutane kala-kala. Magana dai daban-daban, kowa da nasa faɗa, amma duk wannan ba shi ba ne mai mahimmanci. Abin da ya fi mahimmanci yanzu shi ne mu mutanen arewa da musulmanmu, da wayanda ba musulmai ba, da Christians, da wayanda ma ba su da addini, an san mu da abu ɗaya, an san mu da zaman ɗan uwantaka, an san mu da kare wa juna mutunci. Yanzu a yanayin yadda ake nan, abin da ya kamata mu fara yi shi ne mu gane cewa akwai matsala. Mutum ya sani cewa akwai matsala, kuma ya gane cewa akwai matsala, ba ƙaramin mahimmanci ne da shi ba. Amma za ka gani an je ana gaya wa mutane, ko an ma malami bayani cewa gashi kaza ne, sai ka ji mutum ya buɗe baki ya ce so ake a hana shi yin addinin sa. Ai ba haka Allah ya faɗa ba. Hadisi na farko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi ne ce innamal a'malu binniyati, dukkan abin da mutum zai da niyyarsa Allah yake rubuta mai. In kai niyyar zaka je masallaci kai sallah, amma saboda karkafata kaje ka kamo cutar nan ka dawo gida ka ba iyalanka ƴan uwanka ko ka cutar da ƴan anguwanka, shi yasa baka fita ba, ka zauna kai sallah a gida. Wannan ma da kansa jihadi kai, ladanka ba ɗaya bane, ladanka ya fi haka, ninka ma Allah zai. Abu ne mai sauki, abu ne maganar fahimta, don mun zauna duk za mu gane wa junan. Za ka ji mutum ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, peace be upon you, na zo ma da lafiya, na zo ma da tabbacin cewa barin cutar da kai ba. Shi ne ma'anar assalamu alaikum. In aka zauna aka fara fasa wannan fassararsa, aka gama fassararsa, za ku gane cewa ya wuce mutum kawai ce gaisuwa ne, ba gaisuwa ba ne. Kamar kana ba wa mutum lafazinka cewa wani barin cutar da kai ba, na zo ma lafiya da salama, peace, I come in peace. Abinda ka zo da shi kenan, ka zo da abin alheri. In ka fita ka je inda cutar nan yake, ka kwaso ka zo ka zuba wa mutane, kaga kai da kanka ma ka cutar da mutane a shariyance, yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ake so mu yi. Aka ce in akwai matsala a gari, in kana ciki ka fita, in baka ciki ka shigo. Shi ne yanayin yanda aka tsara mana, wannan shi ne dokan da aka yanke, aka ba wa mutane, aka ba su umarni cewa su dinga bi. Amma saboda mene? Yanayin rayuwa, mutane uzurinsu daban-daban-daban-daban, sai su sa uzurinsu a gaba, ba sa gani hikiman da ya sa aka ce a yi wannan abin nan. Abu ɗaya da na sani shi ne za ku ji an rubuto tarihi daban-daban, tahirin Annabi Isa, tahirin Annabi Muhammad, tahirin Annabi Yusuf, tahirin Annabi Ibrahim da mutanensu, kowa da kowa da kowa, za ku ji an ba da tahirinsa. In kuka je cikin Bible, same thing, tahirin wannan, tarihin wannan, kowa da kowa akwai history din shi, an ba da shi. In kuka je cikin At-Tawrah, za ku ga irin same thing. Abubuwan nan ba wai an rubuto su ba ne an ajiye mana. Za ku gani irin mutanen da ba su kawo shekara 50 da ya wuce, 100-200, za ku gani an zo an faɗa cewa wane gashi-gashi ga abin da ya faru. A 1918 an samu wani cuta shigen irin wannan, shi wannan ana ce mai Spanish flu, da ya shigo arewa, da ya shigo ƙasar Nigeria, da ya shigo duniya. Ana kisasin cewa mutane wurin miliyan 50 suka mutu, wani suna cewa wurin miliyan 33 da wani abu. Lokacin nan population ɗin Kano was around 2-3 million. Amma mutanen da aka rasa, mutanen da suka mutu, suka rasa ransu, ya ba kaɗan ba ne. A ce yanayin yanda mutane suka mutu wancan lokacin, a ce same percentage za a zo a yi implementing yanzu, ya ba ƙaramin rashi za a yi ba. Abin da ya sa nake jaddadawa, nake bi ta tarihi, nake kawo don mu fahimta wannan abubuwan, shi ne fahimta na abubuwa da ke faruwa yana da muhimmanci, saboda dukkanmu yanzu da muke yin wannan maganan jihadi muke yi, duk wanda ya ji wannan saƙon ya ɗauka ya tura ma wani, ko ya fahimta ya ɗauki waya ya kira wani ya ce mai wance ta gaya wa mijinki, wani ka gaya wa matanka kasi kaza da kaza da kaza da kaza su zauna a gida, wani ɗanka ya yi haka ya yi haka ya yi haka. Wallahi ba ƙaramin lada za a samu, kuma ba ƙaramin cigaba za mu samu a cikin garin Kano ba, a cikin garin Kaduna ba, a cikin Maiduguri a Katsina. Amma mun maida abin nan kamar wasa, mun maida shi kamar mu ya farawa, ba mu ya farawa ba, ba a kanmu aka fara ba, an fara a China, an kai da inda a rana ɗaya China ta rasa, America ta rasa mutane 2018. Wannan ai ba ƙaramin rashi ba ne. A cikin waɗannan mutanen akwai baba, irin uba ne matashi ya haifa ƴaƴansa, haka yaran nan za su girma ba iyayensu. Akwai waɗanda masu ciki ne, akwai waɗanda tsofaffi ne, abin bakin cikin ma mutuwan da suka yi kawai sun mutu ne, haka kawai ba kowa a kusa da su, mun san cewa sun mutu a shayi, dukansu matar ne, Allah zai yafe musu saboda yanayin ya musu kama, amma duk da haka kowa na so yana tare da masoyinsa, habibinsa, waɗanda suka kusa da su a kowane lokaci. Wannan abubuwan duk darasi ne da ya kamata mu ɗauka da muhimmanci, kuma mu gane don mu taimaka wa ƴan wayanmu waɗanda suke da kayan abinci a gida. Kana da buhu 10, buhu 5 ka tara ne har ƙarshen shekara, ko har sai bayan sallah, ko har sai bayan shekara mai zuwa, in za ka iya kwano ɗaya kwano biyu a rarraba. Raba ne ba wai don ba za dole ne ka yi, duk wanda ya cire abinci ya ba wani don kar mai shi ya fito, ya kuma ba shi saboda Allah, ya ba shi don kar ya fito ya je wurin nemo abinci ya zo ya cutar da su a unguwa. Ya taimaka wa kansa ne, kuma ya taimaka wa wannan mutumin ne, kuma wallahi sai Allah ya biya mishi. Isa wannan maganin da muke yi, sunana Isa Muhammad Abubakar, ni musulmi ne, iyayen na musulmi ne, gaba da bayana duk musulmi ne. Isa bara mu taɓa cewa ba dan ba masu mutane su yi sallah a masallaci, isa muke cewa ba ko muke ƙarya da sunan cutan corona, wannan abin ya taɓa faruwa, kuma ba wannan ba ne zai zama na ƙarshe, saboda yanayin yadda duniya yake faɗa, yanayin yadda fasaha yake, dole sai mun ci gaba da kare kanmu da yin abubuwan da ya kamata mu yi. Masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Madina, masallacin Makka an rufe shi, sallar tarawi a Saudiya an dakatar da shi, a cathedral na Roman Catholic jiya Monday, yau Monday, jiya Sunday, Friday, tun Friday har yau ana celebrating Easter, amma saboda mene? Saboda wannan cuta, saboda wannan cuta, wannan annoba, ba wanda ya fito daga shi kawai, a square din kawai ya yi addu'a, suka haɗa kan TV aka wuce wurin. Yanzu maganin da ake yi nan da waɗansu sati biyu za a fara Ramadan, in Allah ya rufa mana asiri muka gano kan wannan cutar, muka gano maganinsa, insha Allah kowa lafiya lau za a iya fita. Amma kamun wannan lokacin muna jawo mutane kunne, muna ba cewa fita zuwa neman abinci yana da muhimmanci, amma wurin nemowa in ka je ka nemo cutar da za ka cutar da iyalanka, wannan ba karamin cuta ba ne. Kuma muna kiran gwamnati da masu hali su taimaka a kakkama a kama wa juna a samu yadda za a yi a zauna a gida. Yara almajirai da suka yawo anguwa inda hali, a taimaka musu su zauna a makarantarsu, saboda wannan cutar bai san yaro ba, bai san babba ba, bai san kowa ba. Gari gari yake shiga, kuma duk garin da yake shiga yana cin mutane. Insha Allah bi qudratillah, in dai aka yi yanda aka yi wannan bayani, kowa ya fahimta, ya tabbata ya bari sun zauna a kunnensu, kuma ya taimaka wa mutane, ya yi sharing, kowa da kowa sun ji, ina tabbatar muku da alheri cewa duk wannan cutar da menene da ake magana za mu wuce shi. Saboda China ta yi haka, ta wuce wurin, Japan ta samu ta yi haka, ta wuce wurin, South Korea ta samu ta ja ita ma, ta wuce wurin, Spain sun ma fara buɗe garinsu, mutane su fara tafiya, amma su ma sun sha wahala, sun rasa mutane. Shi yasa tunda mun gane irin abubuwan da mutanen suka yi ba daidai ba, suka kuma nema su gyara, sai mu ma mu ɗauki niyya da kanmu mu ma mu gyara, mu san yanayin yadda za mu yi mu kawo cigaba a cikin ƙasarmu. Na baku lafiya, sunana Isa Muhammad, kuma ni pharmacist ne. Kuma za mu ci gaba da kawo muku da abubuwan cigaba haka, duk lokacin da muka gani cewa yana da muhimmancin mu.